بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna yi ma Allah tabaraka wa ta'ala godiya da ya sake dawo da wannan tafsiri na Al-Qur'ani mai girma. Muna cikin suratul Nur, muna kan aya ta 32 zuwa 36 ne. Kuma mun tsaya dai a kan faɗin Allah da muka yi da zango a kansa, wal yasta'fu alladhina la yajiduna nikaha حتى يغني يقول الله من فضله. انا مكا تيا مكا وسدرسا كما يرى مكورا لكن درس زي منيشي لكن واتو اذا اعطوا الامان في قيل وقال يندر ايوه تجيتو نرتوى a cikin nace an ce. Yau mun ce za mu yi magana ne a kan hayatul mu'min at-tayyiba, wato rayuwar mu'mini mai daɗi. Amma kafin mu ci gaba akwai tambayoyi, kuma abinda muka shirya za mu faɗa za mu yi shi kamar karatun musamman da ba lokaci. Shi ne za mu yi magana a kan maratibul hayatut tayyiba, matakan rayuwa mai daɗi. Galibi wani zai yi tsammanin za a yi magana a kan rayuwa ta cin nama da shan ruwan jus, ba a kuma nan za mu yi magana. Wannan ba mu ɗauke shi a wajen abin da cewa rayuwa ta ta daɗi ba. Rayuwar ibada ita ce rayuwa mafi daɗi. Mutum ya rayu da imani da san Allah, ita ce rayuwa mai daɗi. Amma dan ka yi ta cin nama, ka ci balangu, ka ci kwambesu, ka sha tumbin sariya, ka sha waye, ba ka da imani dan shi mamban za ka yi, ba a je ko'ina ba. Sannan kuma idan mun samu lokaci a ƙarshe za mu yi magana a kan zakatul fitr, saboda mutane suna da bukatar haka idan lokaci ya ba mu lokacin. Kuma dukkan alamu ba a ga wata ko an gani, to dukkan alamu ya nuna ba a ga wata. Ni kuma in ba a ga wata ba zan bar karatu. Yawwa, saboda haka ina nan daram. Yawwa, don haka wai wani mawaƙi yana cewa garinsa yake ja, ni ma garina nake ja. Ko ba gane ko ba daga wallahi, kowa ya shiri kawai aikin za a yi tukuru don shiga aljanna. Kasala da wata ganda duka ba za ta yi mana. Na ga gobe ma akwai darasi in Allah ya yi. Kada ma wani ya tafi ya ce ko ya ji mun mun yi abin nan a Ibrahim. Abin da ya sa muka ba su hutu saboda mun lura da galibi idan jajirin ya yi mutane suna zuwa kasuwa ko siya ma yara tantama ko siya ƴaƴan kaji da za su ci ko wani abu bai kuma ranta. To amma da daddare ba inda ake zuwa, na haka dare ko za mu zauna a yi karatu gobe ba ruwana da wani abin nan. In ka gaji to mu dai za mu zo da mala'iku kuma za mu haɗu a nan. Na san mutane ba za su haɗu a ɗakin Allah suna karatu ba, ba ce mala'iku sun zo kuma sai Allah ya sauƙar da rahama. Na haka gobe ma muna buƙatar Allah ya kawo mana rahama ya kuma kawo mana mala'iku. Bari mu karanta wannan tambaya. Malai ce wannan tambaya ta mutum yana da fili ko gida, yana son ya sayar ya sa jari, yana da kyau ko ba kyau. To al'asulu kayan kai, kuma duk mutumin da ya mallaki kaya yana iya sayarwa ko yana kuma iya kin sayar da dukiyar ta ce. To amma fa wata magana ce da annabi yayi, wato take ba da tsoro a kai, saboda ƙasa Allah ya kira ta mai albarka ce. To kasuwa kuma an kira ta da sharrun majalis ne, ita ta tafi komai zama sharri, saboda a ciki ake cin riba, riba riba kai ba riba, ana cin riba a ciki ake albus, a nan ne ake dishu, a nan ne shaidanu suke taruwa, wurare ne da waɗanda suke tattare da abubuwa. Kuma ba yana nufin duk wanda ya shiga kasuwa ya zama ba shi da kyau ba ne, ko kadan ai annabawa ma sun ci kasuwar. Wa qalu ma li hadha rasul ya'kulu at'ama wa yamshi fil aswaq, kafirai sun dargi annabi suka ce me yasa wannan manzo yana cin abinci yana kuma zuwa kasuwa. To da ka ga zuwa kasuwa kasuwanci ne ban halal. To amma saboda halayyar wasu mutane a kasuwa, shi yasa sai kasuwar ta zama ana kiranta da sharrul majalis. To ita kasa albarka gare ta, Allah ya yi wa wasu abubuwa albarka. Daga ciki akwai Ka'aba, daga ciki akwai Al-Qur'ani, kitabun anzalnahu ilayka mubarak, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lladhi bi Bakkata mubarak. Haka nan ruwan sama yana da albarka, wa anzalna min as-sama'i ma'an mubarak. Akwai abubuwa da Allah ya bada shedar ya musu albarka, dan haka kasa tana daga ciki. Kasa ce kadai za ka siya ka jefar da ita, ba kai mata aikin komai ba, kuma ta baka riba tsugu. Ba za ka taɓa ganin mutumin da ya sai fili sannan ya faɗi ba, sai dai ya ci riba. Ba jari ce babba a mai albarka. To shi yasa ake ganin ka sayar da abin da yake mai albarka, ka saka kuɗin a inda ya fi ko ina hatsari. Ko ba ku gane magana ba? So amma kaga ba za ka rasa ba. Ba a faɗi dai wani zunubi ba, amma ana jin cewa za ka iya rasa komai. Shi yasa wasu malamai suke ba da shawara, idan fegin ka zai kai miliyan 100 misali kana son kai jari, to idan ka sayar da shi kamata ya yi ka samu wani filin kuma koda na miliyan 20 ne sai ka saya, domin albarka ta tashi daga albarka kuma ta shiga albarka. Sauran sai kai jari da su, in ta tsuke ta tsuke sai ka sake dawo. Ban sani ba ko an gane magana? Anya kun gane ba? Da gaske? Ka san ne sai na ga kuma ina magana, wani kuma yana tuno budurwa su tunda jajibiyar yayi kusa. Allah sarki bayan Allah, Allah ya muku albarka. Wannan yace assalamu alaikum malam, da fatan kar sha ruwa lafiya Allah ya sa aka, amin. Malam tambayar ta shine a game da mace, wato ta fidda adonta, zan iya shafa foda da man baki saboda rage, saboda rage maiƙo? To wa ya saka maiƙo? Da sai ya rage za ki sa foda karɓa, za ki kwalliya ce haka ne ko ba haka ba? So abinda ake cewa ki ɓoye ɗin yanzu kina son ki fito da shi, kuma ana son a samu amsa daga wajen malam, fa ba za ki samu ba. Don haka in dai anguwa za ki fita, to kar ki sha ba bola, ki fita a kutu-kutu ki kawo haka, kowa ganin ya ga wata gusaka dole a rataye ki nan. To haka ya kamata ki fita, amma ba wai yanzu a baki dama ki sha ba ko da ki sha man baki, a'a
ai kike na ai kin fito da abin da kowa yake so kenan to da kaza ba wani fodar yake so ya gani wani kuma yana son ya ga dan wannan kyallin bakin labban an san shafa masa mai wani ma dan in kyali in nan kyalin shi la sa zai kai kina cikin mara dan ga kake ba kwadai kuma da matan suna saka niqabi ne ko yana rufe fuska sai dai gurudu kidan ba yake gani so dan kadi dai a shawara ta kake ba dan zai ta da kike na biyu mai hukuncin shan magani saboda kar al'ada ya zo mata ya hana ta wato azumi na gode to shi dai musulunci baya zuwa da wani hukunci da zai taku da kansa Allah ya ce ma ja'alallahu alaikum fi din min harj ban saka muku hukunci ba a cikin wannan addini duk abin da na shar'anta shi na bashi mafita babu abin da na shar'anta shi dan ku samu matsi shi karan kansa fitar jinin al'ada ga mace lafiya ce zaman ka a cikin ta bai fita ba na alai to taya musulunci zai baki kofa bayan shi Allah mahalicci ya san zubin da ya miki na halitta sai wannan abun yana fita yake iya samun lafiya matukar koyayen halittar ki suna sauka kamar idan kin kai shekara 50 ko 55 za su daina sauka to sai zaman to lafiyar ki kalo amma matukar suna sauka kuma jinin baya fita to matsala kike tara mu kai so da kada da karshe sai kin nemi likita to ya musulunci zai zo ya ce idan ya zo na sauƙaƙe miki yin aiki na sallah da azumi amma idan azumin ya wuce za ki rama ba so kiye ba a ce in ya rike miki jinin cuta ta samu ba a yi ba ko an yi misali yanzu kin rike jinin kuma ya ki fita sai ya murɗe ki ya saka miki ciwon ciki ina amfani da shawara daga Allah so gari ki bar shi ya sauka sai ki kinga kwanakin saukarsa can wani lokacin azumin ya wuce sai ki dauko lokacin da baki al'ada sai ki rama wannan shine abin da musulunci ya tana da miki kuma ina ga da ni da ke duk ba mu da wani wayo illa mu bi Allah haka ne so ni abu na ba zan bar ki wannan ba tawara cewa wai ishara ga gidan azumi domin Allah cewa in ga ya miki in kina jinin al'ada ki aje azumi abin da ya faɗa ke nan kuma shi zan gaya miki idan kika je kika sha wani abu jinin ki ya makale ya ki fita kika cutu to wannan ke da kanki kika jawo ma kanki musiba sannan kuma dole sai kin yi ma Allah bayanin dalilin cutar da kanki da kika yi Allah ya sauke wani zai tambaya malam menene hukuncin mace akan mijinta kuma shi ma hukunci ne ko haƙƙi wannan ai babu ne mai kawo haƙƙi cewa menene haƙƙin mace akan miji kuma shi ma menene haƙƙin akan matarsa wannan babu ne guda babu ne wannan guda domin yanzu a ɗan wannan zaman idan an ce haƙƙi duk abin da ya shafi rayuwar tun daga ɗaura aure har zuwa ranar mutuwa kowa na da haƙƙoƙi lokacin ba zai ba mu dama mu zana ko mu zana maka wannan ba an gane ya sake cewa malam dan Allah a jawo hankalin waliyai da kuma wakilai ma'ana da su kula da kuma su saka ido a kan amanar da suke bada da kuma wanda suke karɓowa wannan babbar magana ce ita ma mun shayi magana cewa duk mutumin da ya zama waliyin mata to duk sabanin da aka samu haƙƙinsa ne ya shiga ya gyara duk mutumin da ya karɓa masa aure kuma wajibi ne ya rinka bibiya mai ake ciki a zaman cikewa don na bi kawai mutane sai su saka tuwar riga sai su zo su ce ni ne wakili kawai in an baka ka tafi shikenan wai ka gama baka gama ba duk wani sabari da zai taimaka ma auren kada ya mutu to sai ka dauke shi duk wani mataki da ya kamata dan su samu zaman lafiya sai ka dauke shi amana ce kowane wali ya sani kuma kowane wakili ya sani domin wallahi da gaske ne yadda ya faɗa suna sakaci kuma ba za su ida ba da wakilai da waliyai suna sa idanu akan auraraki da gidajen malamai ma sun huta amma wani wata matar za ta yi yaji sai waliyin da yake ba ruwan su kin ga kowa da yake ki kattara kayan ki tafi ni ba ruwa na wallahi ba a me yasa ka zama wali ai dole ka bi kadunta haka kuma wani shi kuma zai zo ya samu ya ta zaluntar matarsa wakilin sa in an zo an gaya masa sai ai yaron ba ya ci magana ko mun waye ce ka zama wakilin dole sai ka shiga domin in baka shiga ba Allah sai ya tambaye ka Qur'ani cewa ya fa in khiftum shiqaqa bainihima idan kuna jin tsoron sabani a tsakanin miji da mata fa bu'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha ubangiji zai ce ku tada wakili daga miji da wali daga mata su ne fa aka dora ba wani malami da aka dora masa sai ya maka sulhun aure wakilan ku su ne masu yin sulhu kuma su Allah ya nada dan haka amana ce wallahi amana ce so mu ka san anan kome kowa mutane abinda suka ga dama suke in ka ga musu gaskiya ba za su yi ba in ka ce musu ga abinda ya kamata ba za su yi ba kowa ya dora maka kansa girman kai har Allah ma ba a san sauta masa ba a rangwanta ma ubangiji sai ga mutum da jahilcinsa da komai jahilcinsa iyaka sai ce shi ba ruwansa ma da wannan abu yanzu ko sallar nan wani in ka tsaya za ka koya masa zai ce kaga tun ba a haife ka ba nake sallah ai kuma tun ba a haife ni ba kake kuskure a ba haka ba ne tunda ai hadda ce ta karatu kuma baka yi ba kuma me yasa ba za a gaya maka ba baka yi karatu ba ka zauna kawai dan dai kawai kana sa kasuwar riga shikenan sai zama hujja ai wannan ba dalili ba ne saboda ka dole mutane su dawo kan tsarin Allah idan Allah ne yake magana a saurare shi kuma dole a aiki dan haka wannan harka ce babba da gaske ne abin da ya fara ba sa sa idanu wallahi da yawa wakilai ba sa sa idanu waliyan ma ba sa sa idanu kawai in an daura maka aure sai a barka kuma an daura aure ne akan wanda watakila shi bai taba auren ba bai san zaman auren ba bai san ya ya kamata yi ba ba mai koya masa kuma waliyinsa ya bar shi ko wakilinsa ya bar shi ita kanta a gidansu ba a koya mata zaman aure ba ta san me ake ba experience na rayuwar duniya ba ba ta da shi sai an gaya mata amma duk da haka wakilan da waliyin sun yi watsi da waɗannan mutane sun ce ba ruwansu ba gyara kuke son yi ba na'am za mu dawo kan maganar mu hayatul tayyiba ko hayatul mu'min at-tayyiba maratibul hayat matakai da ake bi wajen rayuwa da kuma wasu abubuwa da za mu ambata na dan adam ya kyautata rayuwarsa ta zama to mai daɗi da akwai wani abu da muke kira mawani'ul ijabati du'a a cikin rayuwa mai daɗi akwai abubuwan da suke hana a amsa maka addu'a wannan kuma wata kila shi ya damu kowa da kowa kullun an zauna ake sai addu'a sai ai ta ganin kuma bata amsuwa sannan akwai abu na uku manafi'ud du'a amfanin yin addu'a da abubuwan da ake samu sannan idan mun samu lokaci sai mu magana akan zakatul fitr an fahimta abu na farko za mu kalli rayuwar waɗanda ba su da imani sannan sai mu kalli rayuwar mu dubi rayuwar masu imani ina ganin sai ai comparing ko ba haka ba malai yake cewa lalle waɗanda ba su yi imani da Allah ba kuma ba su yi imani da littafin Allah ba kuma ba su yi imani da annabin Allah ba abin ya musu yawa ko to su a wajen su rayuwa wata aba ce wacce ake iya taba ta wani abu ne wanda yake a bayyane wani abu ne wanda ake iya ganin sa da idanu su a wajen su wannan shine rayuwa wato kamar duk abin da ba a ganin sa da ido ba a iya taba shi to shi kana shi wannan baya cikin lissafin rayuwa don haka kaga waɗannan ba za su jingina rayuwar su zuwa ga Allah ba domin ba wanda zai ce ya ga Allah ko kuma gashi ya taba Allah ko kuma gashi yana zukan Ubangiji yana jin dandano babu shi to su kuma sun gina rayuwar su ne akan wannan abin mamaki ma shine za ka ga irin waɗannan mutane ba abin da suke kallon rayuwa wato sai abu uku su ne rayuwar su abu na farko ci su kama su ci su koshi to sun san wannan abu na biyu su yi bacci abu na uku shine su biya sha'awar su dan gaba marasa imani waɗannan abubuwa guda uku su ne rayuwar su ya za a yi ci ya za a yi kuma in ya gaji ya bacci ya za a idan sha'awarsa ta farjinsa ta tashi ya biya bukata wannan rayuwar ta dabbobi ne ko ta mutane ne tambayar ku ake rayuwar dabbobi ne ba ta musulmi ba ne musulmi ba haka rayuwar su take shi sa malai ce wannan ita ce rayuwar kafirai waɗanda suka kafirce ma Allah waɗanda suka yi nesa da rayuwar wato da shiriyar Allah rayuwa a gurinsu shi ne abin da ake iya ji ko ake iya tabawa ana jin bacci ko ana iya taba kuma abinci ko ana iya kuma jin sha'awa to rayuwarsu akan wannan take malai ce kadai suna rayuwa ne suna mu'amala ne da waɗannan abubuwa banda waɗannan babu wani abu irin wannan mutumin idan ya samu rashin lafiya baya roƙon Allah lafiya saboda bai yarda ma akwai Allah ba haka ne ko ba haka ba ina ga kaman ba ku gane abin da nake nufi ko kuna gane ba to azumi ne yanzu ya sake mutane kuma na san yanzu ba la'asar bane balle mutum yanzu ya yanko ne bana kawai haka wani shaguwa to yanzu ka an sai ka sake kawai mai ta tafiya na'am saboda ka irin waɗannan mutanen da rayuwarsu tana cikin abu uku ko dai su ci su cika ciki ko kuma su yi bacci idan damuwar bacci ta same su ko kuma idan sha'awar al'aurarsu ta motsa su nemi inda za su saka ta irin waɗannan sun gina rayuwarsu ne akan abin da suke ji kawai ko kuma suke iya tabawa waɗannan ita ce rayuwa irin ta kafirai idan irin waɗannan mutanen suka yi rashin lafiya ɗaya daga cikinsu ya zama ba yi da lafiya ba zai taɓa ɗaga hannu ya roƙi Allah lafiya ba saboda bai san da Allah ba abu uku ne kawai ya sani a rayuwa kun ga wannan rayuwar dabbobi ne abinda kawai yake yi sai ta ƙoƙari a bashi magani shi ne kawai yana ganin magani shi ne warakarsa magani shi ne komai nasa kuma ire-iren waɗannan mutanen idan talauci ya same su to suna komawa ne zuwa ga sata saboda bai san ya ji tsoron Allah ba da haka kawai inda masa ta ishe shi yana da wata damuwa idan ya zamanto ya talauta ba shi da kuɗi to zai juya zuwa ga sata ko yin fashi to kun ga rayuwa ta yi muni kenan ko ko kuma ya zama mai fin ƙarfi yadda zaki yake ya danne kawai ya karɓa ya ci ya shi kenan an gane idan ko ya samu wani jin daɗi Allah ya buɗe wani abu to baya iya komawa zuwa ga Allah kawai sirrinsu ne Allah ya bamu labarinsu a cikin Alkur'ani duk abin da ya samu na arziki sai ce innama utituhu ala ilmin indi an bani ne saboda ilmin da nake da shi ire-iren waɗannan mutanen su kuma idan kuncin rayuwa ya same su talauci ya buga su kuncin rayuwa ya same su to zuciyar sai ta cika da kunci da baƙin ciki to daga nan zai ga zai karkata zuwa ga wasu abubuwa a tunaninsa su za su yi masa magani ba komawa in zuwa ga Allah ba da yawa idan irin waɗannan wani abu ya same su na baƙin ciki da takaici ya dame su to wani zai koma ga yin zina yana ganin zina za ta masa magani wani kuma zai koma zuwa ga shan giya wani kuma zai tsaya zuwa ga shan kayan maye irin wannan yanzu ana samu ma a cikin al'ummar ana samu mutum ne musulmi amma in damuwa ta ishe shi sai ya ga ya kamata ya sha kwaya wai ita ce za ta yi masa magani wannan wace irin rayuwa ce yanzu giya ta taba maganin damuwa ko kuma dai ta saka ka damuwa kuma wato zina ka taba maganin sha'awa sai dai ta bude maka wata kofar fitina malai sai irin waɗannan mutane a wajensu babu wani abin da ake rayuwa babu wata rayuwa wacce take mai albarka a wajensu kuma suna da kwaɗayin su rayu ba sa son mutuwa kuma matsalar kenan irin su ne Allah yake ba da labari wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayat za ka same su sun fi kowa kwaɗayin rayuwa duk mashayi ba ya son ya mutu ka tambayi duk wanda kaga yana shan giya yana shan ya labarin mutuwa kaje ya san inda zai je wallahi ya sani ka tambayi mazinaci idan sha'awar ta motsa zai je zina ya yake da mutuwa baya so ka tambayi dan wiwi ga dan shaye shaye duk abin da ake shaye shaye za ka same shi ya fi kowa san ya rayu to sai dai ubangiji ya maka tanadi yace ko da ya rayu shekara 1000 bai mutu ba ba zai tsira daga jahannama ba inda ya mutu sai na sa shi a jahannama karshe bai yi kyau ba rayuwa ba ta kyau mala yace har abada yace har abada ire-iren waɗannan ba sa ganin cewa rayuwar wani rayuwa ce kuma shedan kenan yana ganin yanzu ya fi kowa wayewa ya ci an gane ya yi bacci ya biya sha'awarsa in ka zo masa da wani abu zai ce za ka takura mun rayuwata ni ba na fitar ka shiga mun rayuwata haka suke ko duk abin da ka zo masa da shi zai ce a kar ka shiga rayuwata shi za ka ga wasu mutane daga cikinmu ba sa sallah sai in sun zo taro ya kama dole sai su yi sallah cikin mutane shi kenan saboda sun ɗauki wani rayuwa ba a zo a yi sallah an shiga rayuwarsu ne amma idan ka same shi za ka same shi duk inda zai shiga ya nemo abincin da zai ci sai ya shiga duk inda kuma wata matsala ta taru sai ya yi bacci duk inda matsalar farjinsa ta motsa kuma sai ya nemi inda zai yi sa amma in ka zo masa da maganar addini ya yi sallah zai ce a karka shiga rayuwarsa wannan rayuwar ba ta da daɗi ko tana da daɗi ba ta da daɗi a wajen musulmi shi yasa Allah ya ce waɗannan irin waɗannan rayuwa suna rayuwa ne kamar dabbobi a kuna jin me ya damu dabba in ba abubuwa guda uku nan ba dabba ta ci ne kawai haka ne idan ta ci ta ƙoshi sai ta yi mai ta yi bacci in kuma ta farka shi kenan ta yi barbara ko ba shi bane dai aikin dabba to yanzu me bambancin mai wannan rayuwar da dabba dabbar ma Allah ne ya halitta ta kai ma kuma Allah ne ya halitta ta halin ku ɗaya da dabba shi yasa Allah ya ce ulaika kal an'am waɗannan kamar dabbobi suke bal ma sun fi dabbobi adal bata domin su suna buɗe baki su yi magana sun fi dabbobi bata laisatil hayatu sahiha hakaza bare ta rayuwa ingantacciya mai daɗi ba haka take ba kana son ka ji rayuwa mai daɗi to ba wacce irin wacce rayuwar ba ita ce rayuwa mai daɗi wacce rayuwar ba ta da daɗi domin dan adam daga lokacin da ya nesa da Allah to kuma shikenan ya gama lalacewa amma lokacin da yake kusa da ubangiji shine yake jin daɗi malai ta ba haka rayuwa ingantacciya take ba abadan yace har abada ba haka rayuwa mai daɗi take kuma ba haka ta zama mutuwa yace irin wannan hayatul lahabi wal dam wal adla rayuwa kawai ta nama ka ci kawai kai ta koshi shikenan rayuwa kawai shikenan ka tara jini a jikinka rayuwa kawai shikenan kai katon kai ko kai katon gaba ko wani abu shikenan wal harakat kuma ka tafi can ka je can ka dawo can shine rayuwa wannan ita ce rayuwa ba ita ba ce malai ta ga rayuwar yadda take alhayat yace rayuwa hayatul qulub rayuwar zuciya. Kun ga waɗancan duk da muka zo ambata ba wanda ya ambaci rayuwarsu akan zuciya. Ita ko zuciyar nan ita ce manzon Allah ya bada tabbace, idza salahat salaha al-jasad kullu, idan tai kyau to jikin ma yayi kyau ya tsira. Amma kun ga can ai ba a yi musu maganar zuciya ba, su kawai su gina nama, su ci abin da za su ci, su yi bacci, su yi sha'awarsu yadda dabbobi suke. Shi zama da yace al-hayatu hayatul qulub, rayuwa ita ce rayuwar zuciya. Ka yi kokari ka ba ma zuciyarka rayuwa. Zuciya tana da buƙatar abinci iri biyu. Abinci na farko shi ne wanda kake cin tuwo ko shinkafa ko kunu ko wani abu mai kama da haka, saboda jikinka ya yi ƙarfi. Amma rayuwa ta ma'anawi ita ce rayuwar da zuciyarka kullum take cin zikirin Allah, kuma take rayuwa da zikirullah, take rayuwa da karanta littafin Allah, take rayuwa da istighfari, take rayuwa da salati ma annabi sallallahu alaihi wasallam, take rayuwa da tasbihi da kabbarori ma ubangiji da tahmidi. To wannan duk zuciyar da ta kunsa waɗannan, jikin ma zai biye kyau. Ita ce rayuwa. Wani abinci ya kamata ka ba ma zuciya? Karatun Alkur'ani. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub, da ambaton Allah ne zukata suke yi suke samun nutsuwa. Na biyu ka ba ma zuciyarka zikrullah. Na uku tasbihi, tahmidi, tahlili, takbiri, da waɗannan ake gyaran zuciya. Wannan zuciyar idan ta ci wannan abincin ta koshi, ba za ta yi zina ba, ba za ta sha giya ba, ba za ta yi ta'addanci ba, ba za ta kashe rayuka ba, ba za ta yi sata ba, ba za ta yi zina ba, ba za ta yi shaye-shaye ba. Duk wani mummunan abu da ka sani ta ci imani ta koshi. Hayatul qulub. Sannan sai ce hayatul arwah, shi ne rayuwar wato rayuka. Akwai su rayuka, kad aflaha man zakkaha, ran da Allah ya ce wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, kad aflaha man zakkaha wa kad khaba man dassaha. Wanda ya tsarkake ransa da waɗancan ayyuka, na yin sallori, na yin azumi, na yin aikin haji, na fidda zakka, na nafilfili, na sauran abubuwa, na sadar da zumunci, duka ransa ne take yin kyawu. Allah ya ce hakikatan wannan rai ta rabauta, kuma za ta shiga aljanna. Duk ran da ta zama ba haka ba, to ta turbuta kanta cikin zunubi. Hayatu silatu billah wa ta'alluqu billah wal luju'u ila Allah, wannan shine rayuwa. Rayuwar da ta zamanto kana da sika, wato connection ne, kai connecting da Ubangiji, haka kuke a hade da kai da Allah, baka rabu da shi ba, kullun kana nan gurin ta'alluq, kuma ka kama kara tai da Ubangiji, da shi kake dogaro. Kuma wal luju'u ilayhi, kuma bin Allah ka koma. In bala'i ya taso, wa zaka kira? Allah. Su ne Allah yake maganar su, aw man kana mayyitan, wanda da matacce ne ya samu musulunci, fa ahyaynahu, muka rayar da shi, wa ja'alna lahu nuran, muka sanya masa haske, yamshi bihi fin nas, yana tafiya da wannan haske cikin mutane. Dan haka duk inda kaga mumini, wallahi sai ka gane inda mumini, domin ko a mu'amalarsa ko a mota kuka haɗu da mumini, wallahi sai ka gane mutum ne na kirki, in dai mumini ne wallahi. Saboda zuciyar ta yi kyau, jikin ma ya yi kyau, halayyarsa duk sun yi kyau. Amma za ka ga wani ko a mota kuka shiga, kana fasinja yana fasinja, amma sai ya shiga haƙƙinka. Haka ne zai tozarta ka, zai takura ka, ko kuma haka kawai ta je ta ruga a shaka cikin mota. A wannan daga ganin da ka ga mahaukaci ne, zuciyarsa bata ci zikirin lahi, jiki bai yi kyau ba, babu rahama tattare da shi, babu tausayi, babu alaƙa mai kyau, babu mu'amala mai kyau. Da yawa kuma yanzu cikin mun nan haka suke. Ko a hanya kake tafiya, sai ka gane rayuka marasa waɗanda suke rayuwa ba tare da Allah ba. Haka wani zai zo fiyu ya wuce ka kuma ya zage ka, to a banza baka tafiya ka tsaya mutane hannu. Daga ka ji wannan ai ka san cewa wannan ai rayuwa yake ta dabbobi ba ta muminai ba. Allazina yamshuna ala al-ardi hawla, masu tafiya a bayan ƙasa da su, annabi wa idza khatabahum aljahiluna idan jahilai ba su irin wannan zage suka zo suka zage shi salam Allah ya kiyaye da bijan kai da dabbobin ka dabba yana kiwon dabba kenan da bijan
wallahi malam ko akan hanya sai ka nuna kai musulmi ne sai ka nuna kai mu'mini ne akan hanya ana tafiya sai ka nuna wa mutane kai mu'mini
sai ka nuna wa mutane kai ka san me kake kuma sai ka san kai me makarimun akhlaq kai me dabi'u ne masu kyau
amma yanzu ko wannan wutar da aka sa muku dan kada ai hatsari
wasu wuce ta suke kai waye da ka wuce yanzu ba za ka tsaya ba wato kai yanzu baka da imanin tsare haƙƙin wani sai in dan sanda yana tsaye yanzu kai baka san mu'mini dan uwanka yana da haƙƙi ba wancan hannun nasa ne an bashi kai baka san wannan ba
ai kuna yi ko kuna yi ko tambayar ku ake kuna yi ba
kuna tsallake kuna tsallake haƙƙi wutan ta nuna maka tsaya anan saboda wancan shine mai hado idan ka kace tsayawa za a gwabza
idan an ga gwabza in ba a yi sa'a ba da jiki da abin hawa duk sun ji jiki kuma akan ganganci
idan tsautsayi ya zo wanda kai yanzu tsallakewa kai baka bi ka'ida ba ka gwabza masa sai ya mutu kana tsammanin ba sai ya yi ba idan ya karye kana jin baka karya shi ba
idan jinin sai ya zuba kana jin baka zubar da jini ba to na rantsa da Allah wannan jinin shine annabi ya ce ko sallarka ba za a fara duba ba ranar tashin kiyama sai an yi magana jinin sa tukunna in baka sani ba ya kamata ka sani rayuwa ake so ka yi ta rayuwa mai daɗi kada ka shiga haƙƙin kowa kar wani ya shiga naka haƙƙi
ko wannan wutar yanzu ba ku abinci yadda ya kamata
wani ma kawai yanzu sai kalle ka ga dubi wani ba kawai ya tsaya yana jira haka zai gaya maka wai wani ba kauye wai shine wayayye yanzu wayewa irin ta karya doka wayewa ta kin bin doka
shine ya waye
ke za ka ga wani ko ba da hakuri bai iya ba saboda dabi'ar sa haka take
a taro ake ana zaune ya taka wani malam ka taka ne da kai an taka ka sai me shi ba zai iya ba da hakuri ba saboda dabi'ar sa sai haka ba mutum bane dabba ne
wallahi dabba ce mai kan mutum dabba ce mai kan mutum bai san abin da ya kamata ba madadin tun da ya taka ka malam ka taka a Allah yi hakuri ka yafe mu
shine ka zama mutum kirki
amma yana ce maka ta taka ne to an taka ka sai me wai an taka sai me kuma daga nan zai tashi ta ruga a shar a gurin wai shi yana ganin wayewa ta haka duk rayuwar kauyawa kuke yi ba wallahi mafiya rinjayen rayuwar kauyawa ake ba hankali a ciki wannan ba ita ce rayuwa ba ta ba ka ji daɗi ba dai amma haka zan yi ta yi yawa ni ma ba daɗi nake ji ba kuma ba za ka ji daɗi ba haka za mu yi ta yi yawa amma dole ne in gaya ba gaskiya ko to shi mumini haka yake duk inda ka gan shi sai ka amfana da shi yace laysa lana marja'an illa Allah babu da mafaka sai gurin Allah wala maharaba illa ila Allah ba mu da wurin gudu sai wurin Allah lan yughniyaka min faqrika talaucinka ba zai iya ba wani wanda zai iya wadatar da kai daga talaucinka walan yasudda hajataka ba mai kare maka bukatunka sai wa illa Allah
sai Allah dan ka kwana kana zuwa kofar gidan wani ba zai ba maganin talaucinka ba da aka ce je ke ma aikin banza kake ba wanda zai kare ba talaucinka ke je ke
idan kai tai amma dai ba za ka samu biyan bukata ba wurin waye kamata ka koma a wurin waye kamata ka nema to dan me za ka tafi wajen wani sallah ya kamata kai in talauci ya dame ka zauna kai sallah raka a guda biyu ka ce ma Allah kana da kudi Allah bayan ba abin da za ka yi da su ka bani
amma saboda ba ka da tawakkuli da Allah sai ka bar Allah sai ka tafi wajen wani
da za ka zauna kai sallah raka'a guda biyu ka ce Allah akwai kuɗi a gurin ka kuma ba abin da za ka yi da kuɗin dan ya Allah Allah mai zai saya da ba abin da yake da bukata to a bani ya Allah a bani da tawazu'i wallahi sai Allah ya baka sai ya tilasta ma wani mai kuɗi ya taso har gida ya samu ba kuɗin ba ya iya wallahi saboda Allah ka gaya ma amma kaiki wanda take dama annabi ya ce karshen zamani za a samu wasu yara su cika kofar gidan wani in ya fito da motar sa ko jiran su ba zai ba annabi duk ya ga bana wallahi yace za a samu masu cika kofar gida sai a tsaya a kofar gida gobe shi kuma daga ciki idan ya fito ko sauraron mutane ba zai wuce ana samu ko ah wato kuna yi ma kenan kuna keje ke kenan kuna keje ke ayya me yasa ba za ka dauki abinda bai manhajus salihi ne kawo ba akan wani mutum shi mutumin ba shi da abinci yunwa ta dame shi da shi da iyalinsa iyalin ta dame shi sai kawai ya fita yadda zai tafi wajen dan uwansa yana da kuri yana tafiya akan hanya sai yaga an cika masallaci ana sallah sai ya tsaya yayin sallah da ya tsaya yayin sallah sai yaga ba wanda ya tashi kowa yana ya gurfane yana zaune yana biya ma Allah damuwarsa sai ya ce ah to tunda haka ne ya ma fasa zuwa wajen dan uwan nasa ya rike arzikin nasa yanzu shi ma jorin zai yi kawai ya gaya ma Allah sai ya zauna a masallacin yana ta addu'a ya gama addu'o'insa da ya taso ya fito sai ya koma gida ashe lokacin da yake ta addu'a Allah ya amsa addu'ar ya tilasta ma dan uwan nasa ya loda kayan abinci ya je ya sauke a gidansa kuma hakan ya faru sai da ya dawo sai matar take cewa wani ne ya kawo kayan abinci baka nan yace Allah kenan namin mai manhajus salihin ya kawo wannan saboda tawakkuli wani bawan Allah magabaci yana da yara babu abinci yara sai yadda zai yara sun tashi sai uwarsu ta dora tukunya akan murhu wai tana rarrashin su saboda su gane cewa abinci yayi kusan nuna ko ba komai sai ruwa a ciki ruwa aka zuba a ciki sai ta firkanci Ubangiji ta ce ya Allah waɗannan halittar ka ne kai ka san yadda za a yi ka ciyar da su ya Allah ga su ni ba yadda na iya ga babansu ya fita ko da ta koma ta bude tukunyar sai ta samu da nama da ganye da wane ne an hada wani gote mai nama a ciki amma sai ta kasa ci sai da ta jira mai gidan mai gidan ya dawo da watakila ba irin matar ka bane da ita ne ta kwasa yanzu kawai ta yi bacci ba sai da wata ce a wannan aiki sai gurin manzo Allah da ga wajen manzo Allah sai manzo Allah ya ce haka Allah yake yi wa man ya tawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu wanda duk ya dogara da Allah Allah ya isa masa amma kai kullun bin gidan mutane aje can har ma ka fusata masu taimakon nan saboda tsabar naki ba mai toshe maka bukata وليس لنا ملجأ إلا الله بام دم فكاسي وجل الله ولا مهرب إلا إلى الله بام دم ورم قدو سيقول الله لن يبنيك من فقرك با وندي إسي ودا تاكدك تلوشنك ولن يسد حاجتك با وندي إسي توشي مك بقاتنك إلا الله وليس الله لن يعافيك من مرضك با وندي باك لافيا دقرش لافيرك ولن يشفيك إلا الله با وي وركدك إسي الله لن يدفع عنك المصائب با وند زي تودا مكا مصيبو ولا البلاء هكا بلاء الا من سي الله لن يهديك الضلال والأمى والانحراف با وند زي شريان دا كي دا قطع دا مكانت دا كي تكين رشم بصيرة دا كوتي مركز لا يقبنجتي با وند زي دا دا كي كان حنيا الا الله سي الله wannan ita ce rayuwa mai daɗi duk wanda ya hada wannan ya san cewa komai Allah ne to ya gama samun dama amma wanda daga wani abu ya taba shi zai yi ta ihu ya koma wajen bokaye zai canje wani idza marinta fad'ul shafi in baka da lafiya roki mai bada waraka mai bada waraka waye shi wa idza iftaqarta idan baka da shi talauci ya dame ka fad'ul ghani ka kira mawadaci shine wa وإذا ضعفت إذا كاي روني صوفا يا كما جكنك با قرفي فدع القوي ككرا وند يكي دا قرفي شينه وا شينه الله وإذا اضطررت إذا كبقاتو بقاتا تداميك كرفا مفيتا فدع المجيب ككرا وند يكي امساوا
shine wa shine Allah idan duniyar ka ta zama ta dame ka ba yadda kake fadul hayyul qayyum ka kira yayin rayayye wanda yake da gobe mai wa idza daqqat wa khifta asbab idan abu ya maka kunci ya kuntace maka karasa yadda zakai fadul ladhi laysa qablahu shay'un ka kira wanda babu wani abu kafin shi sai Allah shine Allah wala mani ba wanda ba mai bahana wa sai shi Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa ubangiji yace wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum gaya musu su kiraye ni zan amsa musu Allah ne wannan alƙawari Allah yace a gaya maka ka kira shi duk bukatun ka kira shi zai maka wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun Allah yace in kun tambayi labari na ka gaya musu ina kusa da su kawai su roke ni zan amsa musu su amsa mun abu na tara wanda yake kusa da na karshe shine taqarrab ila Allah bi ta'a ka kusanci Allah da yi maka ta'a ifas hududa ka kiyaye dokokin Allah ara'i huquqa ka kiyaye haƙoƙin Allah haka za ta kudul hayat da haka ake samun rayuwa mai daɗi an gane ko haka za ta kunu sa'ada da haka za ka kasance mai arziki haka za ta hadu duniya da haka duniya za ta maka daɗi balle kuma lagara alhayatu billah alhayatu wa ila Allah alhayatu min Allah rayuwa da Allah ake yin ta rayuwa izuwa ga Allah ake yin ta rayuwa daga Allah take sai ka tsaya kai abin da ya kamata wala tasluqu bi ghayri zalik ba wata rayuwa da za ta dadi in ba da wannan ba sai ka mema sai ka mayar ma Allah komai ji wani bawan Allah da yake cewa wa ayyuba izna da rabba tuna ayyuba lokacin da yake rayi ubangijin sai ya ce anni masani yadhurru da rashin lafiya ya same ni wa anta arhamur rahimin Allah kai ne mafi tausayi masu tausayi Allah sai ya ce fastajabna kawai sai muka amsa masa sai muka amsa masa fallaha fallaha duk waɗannan taron ciki da waje wallahi ina hada ku da Allah ina hada ku da Allah kowa ya koma gun Allah kowa ya koma gun Allah at-ta'alluqu billah karatayu da Allah wal-luju'u ila Allah ka koma zuwa ga Allah wa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah falaysa lana illa hu ba mu da wani in ba shi ba shi kadai shi kadai muke da shi ka roke shi al-mu'min sahibu tayyiba sahibu hayatu tayyiba mu'mini wanda yake da rayuwa tsarkakekkiya mai dadi shine sahibul iman ma abocin imani ne yulaki ala Allah yana yin magiya a wajen Allah yana cewa Allahumma Allahumma kada Allahumma kada Allahumma kada kana yi ma Allah magiya shi kuma Allah yana son haka ka koma wajen ka Allah yana bayar saboda haka dole ya zamanto cewa kai kokari ka koma wajen shi Allah tabaraka wa ta'ala kada ka zama irin wasu mutane ma'ana ba sa tuna Allah sai matsalar su ta tashi mutum idan yana zaune yana samun alheri ba zai ce ai masa addu'a ba ba zai ce a taya shi da addu'a ba ba ruwansa da kowa sai ranar da ta matse ya sha wahala a taya mu da addu'a a shi Allah cewa cikin hadisin qudusi ta'arrab ila Allah fi raqa ya arifuka fi shidda ka roki Allah ka san Allah kana cikin wadata ka rinka roƙonsa idan kanani ya same ka fi Allah ya taimake ka amma idan sai ka ji kanani sannan kake komawa ga Allah to ga labarin Fir'auna Fir'auna mulki ya samu kuma kamar yanzu a nan ƙasar akwai jikokin Fir'auna suna mulki ba za ta tausayi kowa jikokin zai jikokin Fir'auna suna nan suna mulki a kashe mutane ba za su yi magana ba a kona ƙauyukan mutane ba za su yi magana ba a sa mutane suna gudun hijira ba za su yi magana ba su karbi dukiyar mutane su yi kenene, su kwace filayen ma mutane ko kuma gonakan mutane ko wani abu mai kama da haka ko haƙoƙin ku duk su kwace, kuma su zauna su yi kenene, ko barka ba za su muku ba. Allah wada ranka azzalimi, wallahi tallahi azzalimi ba ka da abin da za ka yi sai waɗanda kake mallaka su za ka yi ta azabtarwa, ana kashe su ba za ka yi magana ba, ana ƙona ƙauyuka ba za ka yi magana ba. Waɗannan abubuwa suna nan, mutane suna shan wahala. Mulkin fir'aunanci ba a tausaya ma al'umma, ba a jin tausayin al'umma, a ƙona mutane a masallaci, a ƙona a coci, a tsare a kan hanya a kama. A hakan ɗin kuma a zo ku waɗanda kuke rayuwar da kyar da kyar, su cire tallafi su tallafa ma kansu. Eh mana shine gaskiyar magana, su cire tallafi su tallafa ma kansu, su ki tallafa ma talakan tallafa ma kansu abinda suke yi kenan. Gaji yanzu da azumin nan da komai abu ƙara man fetur, ina ake son mu je? Na daɗin ma da ya amce muke saya, ga haraji kuma, ga kuma zalunci iri daban-daban ana yi, su saka sutura wadda suke so, su hau mota irin wadda suke so, su yi abin da suka ga dama, su ci abinci irin wadda suke so. Talakawa suna rana, za ka ɗanɗana kuɗarka ranar komawa ga Allah, wallahi za ka ɗanɗana kuɗarka ranar komawa ga Allah. Gaskiya muke gaya ma, ko ka ji tausayin talaka ko kuma wallahi ba za ka gama lafiya ba. Kai bari in gaya muku, akwai wasu mutane da rowa suka yi matalaka, rowa suka yi cikin suratul Qalam, rowa suka yi matalaka, kayansu ne amma suka hana talaka don wata fawa da suke da ita. Ubangiji ya ce fa asbahat kastarif, gonarsu ta wayi gari baɗaya ƙirin, mugunta suka shirya matalaka da azuba. Fantala kowahun ya takafato, suka fita suna ɓoye junansu, magana ma ta ra'a suke saboda talaka kar ya ji daɗi. Wallahi haka suke mala. Fantala kowahun ya takafato, haka suka fita. Falan ma ra'auha, lokacin da suka ga gonar ta yi baƙi ƙirin, Allah ya ce na tura mala'ika ne da daddare ya kewaye gonar, mu ga ƙarfin fawar mulkinka, mu ga ƙarfinka da kake da shi na mulki. Allah ya tura mala'iku yace su kewaye gonar, wallahi shugabannin ƙasar nan su ji tausayi, in suka yi wasa hatta wannan man fetur ɗin Allah yana iya kafar da shi. Allah wallahi ba baki muke ba, amma wallahi yana iya kafar da shi, domin Allah yana kishin talakan nan, yana kishin su saboda wannan bala'in da suka shirya. Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙunar da gonar. Daga baya suka zo suna cewa wai sun zalunci kansu da kansu. Kana mulki baka ji tausayin mutane ba, kana mulki baka yi rangwame wa mutane ba, kana mulki baka yi abin da ya kamata kai banda zaluntar mutane ba abin da kake, kana ganin kamar kai ne kai kadai, a kanka ne kiyama za ta tsaya, kai ma ba za ka tafi wani zai zo, wallahi za ka tafi, kuma kwanan nan ma za ka tafi wallahi. Wannan duniyar ba wata aba bace wallahi, kuma dole a gaya maka gaskiya saboda ita ce wallahi. Wannan duniyar tuntuni za ka bata wallahi, ranar da za ka bata ma waye sani, in ma baka mutu ba dole ka bar mulkin, dole ne sai ka bari, saboda abin da ka yarda da shi ya rantsar da kai shi ne zai tunkuɗe ka. Ba wanda zai ba magana, dole ka tattara kayan da ka fita, kuma wallahi in kai wasa zaman garinku ya gagare ka kenan, zaman garin kuma wallahi ya gagare ka in kai wasa. Wallahi in ba sa ba sai dai ka rinka shigowa da daddare, ina amfanin sa. Allah ya baka abin da duk talakawa za su so ka baka tsaya kana kai abin da ba shi kenan ba. Wallahi masu mulkin nan abu kaɗan za su, sai talakawa su ta bin su. Da gaske nake gaya maka, saboda mu muna gamsuwa da ɗan abu ɗan kaɗan. Yau ko littafi ka buga kake a raba ma 'yan makaranta kyauta, kowa da daɗi zai ji, kuma sai an maka addu'a. Littafi kuma nawa yake exercise book? Nawa yake? Amma ba za ka iya kyauta ba al'umma ba, sai dai ka ɓaro can ka ɓaro can, ka yi wahala a nan, ka haɗa mutane da zafi, ka yi nan ka yi nan, ba abin da kake sai wannan. Haba jama'a, mulki bai ba wallahi bai ba kaji tsoron Allah kaji tsoron Allah ka gyara abubuwa su ne kadai abin da za su taimake ka yanzu makaranti ba ilimi ba malamai ba wane ne duk ga tuna ana zaune babu kuma akwai kudin da za a biya akwai kudin akwai wanda sun gama karatu suna neman aikin to a ba su mana to ka roki Allah tun kana cikin wada'i haka annabi ce dan haka tun kana kan mulkinka kana kan damarka ka taimaki al'umma ka saka ma al'umma farin ciki su ji dadi da kai ba su yi kuka da kai ba su yi maka addu'a ta kirki su yi maka fatan alheri to sai ka sauka lafiya wallahi sai ka gama lafiya ka gana cewa za ka tafi ma ana cewa mu ba mu ji dadi ba ba ma son tafiyar ba amma yanzu haka a cikin masu mulkin kasar nan akwai wanda yau da za a tsaya tafi za a ce ah Allah ya raka take gona sauka lafiya so bai ba shi yasa fir'auna da Allah ya bashi mulki sai ya ta'azabtar da mutane ya ta ba su wahala to sai Allah ya waiwayi fir'auna mulkin fir'auna ya kare sai Allah ya ce to a jawo shi a zo da shi bakin ruwa anan za mu kashe shi anan za a kashe shi fir'auna ya kashe mutane ya azabtar da mutane asalin zama dan fashi ne in ka bi tarihin dan fashi ne fir'auna wanda ka duk dukiyar mutane kwacewa yake fir'auna aka ya kwakwace kayan mutane ya azabtar da su ke za annabi Musa da yazo yake cewa an arsil ma'ana bani isra'il ka sake bani isra'ila tare da ni wala tu'azzibhum ka daina azabtar da su haka fir'auna dai Allah ya ce ku jawo shi mala'ika a jawo shi a kawo shi bakin teku wannan koramar da yake cewa tana gudu a karkashin sa baya yau da mutane bai ce shi Allah ne ana rabbukumul a'la yana mulki ne ya dauke shi yace wai shine ma ubangiji madaukaki wa hadhil anharu yace wannan koramar tadri min tahti yace tekun nan da kuke gani a karkashin na take tafiya kaji fir'auna fa kaji fir'auna to yanzu akwai fir'aunonin da suke mulki suna ganin kamar su ne komai suna ganin kamar su ne Allah dan power da take hannun su to kaji bari kaji karshen fir'auna fir'auna da yayi wannan bankamar Allah ya ce to ku jawo mishi mala'iku suka jawo shi aka gode shi bakin ruwa yana ga kamar zai hari Allah ya tsoma shi a ruwa ya tsoma shi a ruwa yace a danne shi a ciki wai da aka danna fir'auna a lokacin yake cewa amantu Allah nayi imani na tuba Allah ya ce al'ana a yanzu wa kadi asaita qabul ka saba ma Allah wala masu mulki duk ku gyara kafin Allah zai gaya muku wannan kalmar ku gyara muna ma jiye muku tsoro idan gwamnati ta zo idan soja ya zo wani abun da ba shi kenan ba me kake tsammani wancan karan da aka yi can baya ba kirkiri aka yi ta tura wasu ba to ka gani al'ana wa kadi asaita qabul ai ka saba ka ci kudin mutane ka zalunce su ka danne musu haƙƙi ka yi abubuwa yanzu ne zaka tuba wa kunta minal mufsidin Allah ce ka zama cikin mabarnata din da ka zama cikin mabarnata ya da'i barna gidan masu barna za a kai ka saboda haka mutane su ji tsoron Allah wallahi masu mulkin nan muna ga yau su dawo su kalla rayukan nan da ake kashewa ba a banza bane Allah fa ba zai bar wannan abun ba wani fa malam waliyin Allah ne salihi mota kawai ya shiga zai tafi aka kama shi wasu ba karewar kusancin ubangiji a masallaci aka harbi wasu mutane ba haka bane ko ba ai komai ba wasu a coci aka kashe su ba ai komai ba mutanen nan wai sai su haɗu suna faɗi mutanen nan kuma su haɗu su ce gashi gashi kuma wai a hakan din yanzu ana ta barazana wai kowa zai kaura daga gidansu yanzu ya koma gidan wasu wai tanne za a ji sayuhu zamul jam'u wai wannan zan dubu Allah yake zan fasa taron zan fasa wannan taron wallahi kada ku yi tsammani zalunci yana dorewa zan fasa shi sayuhu zamul jam'u wai wannan dubu Allah mu ji tsoron Allah dukan mu wasu abubuwan da ake tayi ba su da amfani ba a gurin mu ba su da amfani mu yanzu in an kasa gyara mana ilimi ai ba a mana komai ba lafiyar mu in ba a samu mata magani ai ba komai ba so Fir'auna haka Allah ya masa ya zamanto cewa ga abin da ya faru kai mu'mini na gaya maka rayuwarka billahi ilallahi minallahi wallahi ka rike wannan kuma kai kokari ka rayar da zuciyarka da Allah kai zikirullah ka bauta ba Allah ka koma wajen Allah ka roke shi ko ka mutu cikin wahala aljanna tana jira wallahi kar ka yadda ka cuci kowa kawai ka rike wannan nan za mu aje insha Allah gobe za mu ci gaba gobe ba
na'am
Thank you.